To masu saurare sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM radio amfani da Sarauniya da Numad da Dalol da kuma Niyar muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya samu mu Alpha radio kuma sai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum barkamu da asubahin ranar Litini 13 ga watan Agusta. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Jummai Ali da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga garin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labarin.
Ɗan gasar Mali sun yi zaben fidda gwani na shugaban kasa. An ci gaba da yin arangomomi jefe-jefe a jiya Lahadi a domin mame birnin Ghazni da ke kudu maso gabashin kasar Afghanistan. Kasashen Rasha da Iran da Azerbaijan da Turkmenistan da kuma Kazakhstan sun rattaba hannu akan wata yarjejeniyar tarihi akan matsayin tekun Caspian.
Kanin labaran kenan. To ko me yasa sojoji suka yi zanga-zanga har da harbe-harbe a kusa da filin jirgin saman Maiduguri?
Ga wani meje da wani laftanar gwanan ya zo suka shigo wani tattara kayan mutumi za mu koma farfe za su shiga na anan wata aka ce a mun yi shekara uku ku sake tura mu gaban ku mai sace wani sabon zama.
Za a ji yadda cuwatuwar cikiti ke yawan haddasa tashin hankali a tashar jirgin kasa ta rigasar Kaduna.
To ko ka fita kai ba namiji bane kai namiji ne ka zo ka fita kai.
To wasu na ganin maganin rikicin cuwatuwar sayar da tikitin shine
a mai da shi harkar digital online yanda in ma kana daga gida ne zaka iya booking ka siya.
Za kuma a ji yadda hukumar raya kasashe ta Amurka ke ba da himma a Niger. Safiul Hashim Gumul kuma na tafi da shirin sana ciki da gaskiya amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Assalamu alaikum ga kuma labaran mai karantawa Jummai Ali. Arangamomi jefi-jefi sun ci gaba da faruwa jiya Lahadi kwana uku a jere kenan domin mame birnin Ghazni da ke kudu maso gabashin kasar Afghanistan a yayin da aka samu ikirarin da suka saba wa juna akan ko gwamnati ce ko kuma 'yan Taliban ne ke iko da muhimman wurare. Hassan sojojin kasar General Muhammad Sharaf Yaftal ya fadawa wani taron 'yan jarida jiya Lahadi a birnin Kabul cewa sojoji suna mai da martanin fatattakar 'yan Taliban daga birnin. General Yaftal ya ce sojoji ke iko da muhimman wurare a Ghazni ciki har da ofishin gwamnan lardin da headquarter 'yan sanda da gidan yari da kuma ofishin hukumar leken asirin kasar. Jami'an asibiti da mazauna birnin da ke arcewa sun fada wa 'yan jarida cewa an kai fiye da gawakin sojoji da 'yan sandan Afghanistan 100 asibiti kuma asibiti na karancin wuraren adana gawaki. Jiya Lahadi a gafarce ne. Masu zanga-zangar kin jinin nuna bambanci sun fi masu zanga-zangar ganin ƙasar Turawa zalla da suka yi gangami daura da fadar Amurka ta White House jiya Lahadi a yayin da 'yan sanda suka raba tsakaninsu. 'Yan sanda sun keɓe wurin da babu wanda zai shiga a dandalin Lafayette a nan birnin Washington DC domin na ƙoƙarin maimaitawar abin da ya faru wajen zanga-zangar da 'yan rayun Nazi suka yi a bara a garin Charlottesville, jihar Virginia da ta buge da ta zama tarzoma. A wani an zargi wani da ya ce shi mai ra'ayin Nazi ne da laifin bi ta kan wata mai zanga-zanga Haisa Heya yar shekara 32 da haihuwa da mota ya kashe ta. Yawancin fushin masu zanga-zangar na jiya Lahadi sun bayyana ne cikin kururutawa da alamun da suka auna 'yan kalila na 'yan wariyar da suka fito gangami. Gangamin da waɗanda suka shirya suka kira gangamin ƙwato 'yancin jar fata ko kuma Turawa. Yawancin Turawan da suka halarci gangamin sun ɓoye fuskokinsu a bayan tutoci da shingaye da suke daura da fuskokinsu. Sun yi kuma sun ƙi magana da 'yan jarida. A halin da ake ciki kuma lauyan shugaban Amurka Donald Trump Rudy Giuliani ya faɗa jiya Lahadi cewa gungun dauyoyin da suke kare shugaban kasa ba za su kyale mai bincike na musamman kan shishigin da Rasha ta yi a zaben Amurka yayi wa Mr. Trump tambayoyi akan dalilan da suka sa ya kori tsohon daraktan hukumar FBI James Comey ba. Giuliani ya ce tambayar gadan zare ne mai binciken yake shiryawa shi Mr. Trump din. To waɗannan labarai suna zo muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasashe biyar da ke iyaka da tekun Caspian da suka hada da Russia da Iran da Azerbaijan da Turkmenistan da kuma Kazakhstan sun rattaba hannu akan wata yarjejeniyar tarihi akan matsayin tekun. Wannan yarjejeniyar da shugabannin kasashe biyar din suka rattaba wa hannu jiya Lahadi a birnin Aktau na Kazakhstan ta faru ne bayan an yi fiye da shekaru 20 ana yin shawarwari akan yadda za a raba albarkatun tekun. Yarjejeniyar ta tanadi ka'idodin iyakar kowace ƙasa a tekun da ya hada da inda za su yi kamun kifi. To amma yarjejeniyar ta kasa tunkarar yadda kasashen za su yi iko da albarkatun gas da mai da ke tekun. Kamfanin dillancin labarun Interfax ya ce shugaban Iran Hassan Rouhani ya ce nan gaba za a magance wannan batu a sauran yarjejeniyoyin da kasashen za su kulla. Kafin kasar tarayyar Soviet ta rushe ana daukar tekun a zaman mallakin Rasha da Iran ne. Wata fashewar da ta auku da sanyin safiyar jiya Lahadi a wani gini da wani dillalin makamai yake amfani da shi ta halaka akalla mutane 42 ciki har da yara 12 a lardin Idlib da ke hannun 'yan tawaye a ƙasar Siriya. Kungiyar da ke kare haƙƙin bil'adama ta da cibiyar ta ke ƙasar Burtaniya ta ce fashewar ta auku ne a birnin Samada kusa da kan iyakar ƙasar da Turkiya. Kungiyar ta ce mutanen da suka rasa matsugunansu a saboda yaƙi a lardin Homs da ke tsakiyar ƙasar su ne suke zaune a cikin gini. Ta ce wajen adana makamai a cikin ginin ne ya yi bindiga al'amarin da ya sa ginin rushewa. A halin da ake ciki kuma gwamnatin Siriya ta tura ƙarin sojoji zuwa yankin. Gabanin farmakin da take shirin kaiwa a kan lardin Idlib babban tungar 'yan tawaye ta ƙarshe a ƙasar ta Siriya.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington. To bari mu fara yada zangon a birnin Maiduguri inda sojoji suka yi zanga-zanga har da harbe-harbe a iska. Abinda ya firgita mutanen gari har suka yi ta guje-guje. Haruna Dauda gare ka.
A jerin marasai da misalin karfe 6 ne dai aka dinga jin karin harbe-harbe a filin sokan jirgin sama da ke garin Maiduguri, wanda daga bisani aka ce jami'an soja da ke filin sokan jirgin sama ne suka dinga bore na nuna kin amincewansu da kokarin misanya musu wuri daga garin Maiduguri zuwa garin Marti. Wannan harbe-harbe dai ya firgita mazauna wannan anguwa musamman mamanniyata aikin haji da yanzu hakan ake tantance su kuma ana shirin kwace su zuwa kasa mai tsarki. Sai dai babu wani rahoto na rasul rai da aka yi sakamakon wannan harbe-harbe. Rahotanni dai na nuna cewa an kwashe fiye da awanni 2 ana jin karan waɗannan harbe-harben bindigogi da aka ce waɗannan jami'an soja ne ke yi da ake yunkurin kwashe su daga filin sokan jirgin saman da mafi yawansu suka ce sun kwashe fiye da shekaru uku a filin daga. Kuma yanzu hakan ana yunkurin sake tura su gaba ne ba tare da mai da su inda suka fito ba, wanda hakan ya haifar da wannan tarjiya daga wajen waɗannan jami'an sojan. Gama dai abin da ɗaya daga cikin jami'an sojan ya shirya mun tawaye zarho
kaɗan shekara da duk yanzu a Maiduguri tun a cikin Februari ta za a tafi muka zo ranka ne kuma a kuma musu ina da aka zo da yau a kan su da zai wuce shekara uku yanzu kawai da yan wannan sai ga wani mejo da wani laftanar kwanan ya zo duka shigo wai mu tattara kayan mu jibi za mu koma Marti su za su su nuna a nan wata. Aka ce a'a shekara hudu ne shekara hudu kuma kusan ki tura mu gaban mutum zai fice wani sabon zama ya ka ga muka je masallan za su fara kirga mana kuma daga wannan sai mu ka tsaya kullu jefa aka dinga harbe-harben dama har ma'aikatan nan dukkan tsorata sun fara gudu.
Sai dai babu wani bayani daga bangaren jami'an sojan musamman ma na ofishin lafiya Dole game da wannan bore da waɗannan sojojin suka yi. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Na gwamnati a rawa ga yaƙi, soja birgiman hanka ga kowa ga bakin ku zai ga farin hunku.
To Allah shi kyauta kuma gaida Haruna daga Maiduguri kuma bari mu kada Kaduna inda yawan cuwacuwa wajen sayar da tikiti ke haddasa rigingimu a tashar jirgin ƙasa ta gasa ta yadda talaka ke kasa amfana kamar yadda gwamnati ta so. Isa Lawan Ikara gare ka.
Wasu daga cikin mabukata tikitin shiga jirgin ƙasa don zuwa garin Abuja kenan lokacin da suke argowa akan layi da nufin ganin sun sai tikitin tun ma kafin jirgin da zai tafi Abuja ya iso. Turka-turkar tura juna da nufin samun tikitin zuwa babban birnin tarayya Abuja a jirgin ƙasa dai na tasowa ne saboda irin wahalar da tikitin zuwa Abuja ke yi ta yadda wasu kan kwashe sa'o'i biyu zuwa uku ba tare da sun samu tikitin ba. Duk ko da yake wasu kan zo duk da lokacin da jirgi zai tafi kuma su samu wannan tikitin da za su wuce Abuja. Rahotanni dai sun ce a makon jiya tikitin zuwa Abuja a jirgin ƙasa sai da ya ninka kuɗin shi zuwa kusan uku, wato a maimakon naira 1,300 sai da aka siya shi har sama da naira 4,000 domin a wuce Abuja. Sai dai kuma a wannan makon binciken muryar Amurka ya tabbatar da didake dai an sai da tikitin sama da farashin shi da ke a rubuce wato na naira 1,300 a jirgin rana. Farashin tikitin bai ma koda ninka ba saboda wasu da aka turo daga birnin Ikko da suka saka ido akan yadda ake hada-hada na tikiti a wannan filin jirgin ƙasa da ke rigasa a garin Kaduna. Wasu matafiya dai sun fito tun misalin karfe 10:30 zuwa 11 maimakon karfe 2 da jirgin zai tashi, amma har zuwa lokacin da jirgin ya tashi wasu su ba samu tikitin ba saboda ba a fara sayarwa ba sai misalin karfe 10:12, kuma kimanin bayan minti 30 da fara sayar da tikitin aka ce ya kare. Kodayake dai ina tsaye an dinga sayar da tikitin ta karkashin kasa har zuwa minti 5 kafin jirgin ya tashi. Daya daga cikin waɗanda suka dinga hankoran samun wannan tikiti don shiga jirgin karfe 2 bai samu ba ya mana ƙarin haske.
A dade ba a samu tiket ba sabon abu bane. Za ka ga tiket din da ake sai da shi 1,300 misali, sai ya ga an nemi arasa sai ka ga wasu suna sai da shi a bayan fage har 2,000, 2,500 da dai sauransu. Wanda kuma wannan shike janyowa matsala ka zo ka iske cunkoso a filin jirgin.
Yanzu ga mutane da sama da kusan 200 waɗanda duk ba ku samu jirgin da ya tashi nan ba. To yanzu ya zaku
ba ma na dai kudin ba na 1,300 in ma za mu same shi a 2,000 tunda tafiyan ta kama mu.
Ta yaya kuke ganin za a yi maganin wannan matsala?
To maganin wannan matsala a maida shi harkar digital online, yanda in ma kana daga gida ne zaka iya booking ka siya, in kuma ka zo nan akwai inda zaka je ka biya wanda duk da ka sa kuɗi zai ridin cewa ka sa ai ma printing din slip na ticket a baka.
Yunkurin jin ta bakin jami'an hukumar kula da jiragen kasan da ke rigasa ne ya ci tira. Kuma lokacin da na nemi jin ta bakin jagoran waɗanda suka zo daga Ikko ya ce ya zo ne ya gyara amma ba zai magana ba don sai ya samu izini daga birnin Ikko tukuna. Yunkurin jami'an da hukumar jiragen kasan ta turo daga Ikko na saisaita layi ne ma ya so ya ƙara tada hayaniya tsakanin masu jerin neman wannan tikiti. Wani wanda ya ce ba zai gaya min sunan shi ba a jami'an hukumar ya ce ba wasu ke jawo katin nan ke karewa ba. Illa manyan jami'an da ba su iya bin layi sai dai su yi waya don a tanada musu kafin su zo, su kuma suka ruɓanya wa ma'aikatan da kan tanada musu wannan tikiti saboda sahale musu wahalar da ake wajen samun shi. Abin jira a gani kuma shi ne shin waɗanda hukumar kula da jiragen ƙasan ta turo daga Ikko za su iya kawo wannan gyara? Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Kuma a gaida na Ikara daga Kaduna kuma bari mu cilla jamhuriyar Niger, inda wata kungiyar wanzar da tsafta da zaman lafiya mai suna PCCN tare da taimakon hukumar raya kasashe ta kasar Amurka USAID ta shiga aikin tsaftace muhalli da bayar da shawarwarin zamantakewa a sassan Agadez. Wakiliyarmu a yankin wato wakiliyar matan yankin Azara Al-Husaini ta yi ƙarin bayani ga wakiliyar mu Tamar Abari.
kun ba ƙarin tsafta ba ma har da ƙarin fira da zamu yi unguwa unguwa saboda mu mata ba su kwanci hankali da yaran mu.
Muhammad Bilal mai unguwa ne na Funannan kuma bugu da ƙari wakili na Sultan na jihar Agadez shine matan suka wakilta suka mika masa kukan su aka kuma dace.
Lokacin da nake nema abun ga dariya akai ana ce aka yi ina za ka samu shi Allah ya taimake ni ƙwara raina na tahi. Na je na ga musu kukan talakawa mata. Allah da iko ne har Ubangiji Allah ya taimake ni muka ga wagarana. Mun yi godiya kuma Ubangiji Allah ya kara mu gafure je mun gode mai. Agaza duka ɗaya ce ni sha. Ka kama mu cikin kishi gon maka koya mai kama shi.
Alfisha Usman shine mai unguwa na unguwar Umaddan na Falla Dui. Godiya yayi da aka zabi unguwar shi dan a tsaftace ta.
Yo babban jin dadi na da aka tsaftace mai kuma yadda kuna kowa yake. Bancin sharewa a zantawa da mutane kai. Tsabta sai ta shiga a cikin kwalluwarka take shiga a cikin hannu take shiga a cikin gida.
Hukumar da ke kula da kyautata rayuwar mata ta jihar Agadez ta gamsu da wannan tsari na proje PCCN a ta bakin wakiliyar hukumar Madam Imeran Barira.
A sunan ma'aikatan mu mai kula da bunƙasa ɗiya mata da kare haƙƙin yara muna matuƙar godiya ga magabatan mu na jiha ga PCCN gaba ɗaya garin Agadez ta zama tsabtacciya inda yaran mu za su yi rayuwa su yi walwala cikin kwanciyar hankali cikin lahiya.
Tamar Abari muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger.
Tabe da Tamar yanzu kan bari mu za ku ɗage gefe guda Safilu Hashin Gumal ya gabatar mana da shiri na gaba.
Assalamu alaikum. A yau zamu leka jihar Gombe domin duba wata takaddama da ake kan wani fili mallakar Alhaji Adamu Muhammad wanda ke zargin cewa wasu mutane da hada kai wajen sayar da filin sa dake unguwar Bahar Quarters dake Gombe. Waɗanda suka sayar da filin dai sun yi amfani da sunan mai girma gwamnan jihar Gombe Alhaji Ibrahim Dankwambo cewa shi ne ya karbi filin daga hannun shi Alhaji Adamu ya kuma bayawa wani mutum mai suna Haruna Umar. Inda shi kuma Haruna Umar din ya sayarwa wani mai mukamin sarautar gargajiya na Sandari dake zama maji dadin waja batun da ya kai ga kotu inda har ma alƙalin kotu ya dakatar da wanda aka sayarwa filin daga yunkurin fara gini ga wannan fili da ake takaddama akai. Shi da Alhaji Adamu Muhammad ya musanta cewa gwamnan jihar Gombe ya karbi wannan fili daga hannunsa ya kuma bayar da shi har ma ya tabbatarwa da wannan fili cewa shi bai taba zama da gwamna yayi wata magana akan wannan fili ba. Yau zamu bayawa Alhaji Adamu Muhammad damar bayyana abin da ya faru. Suna na Sarfil Hashim.
Wata matsala da ta same ni labai domin wasu mutane idan su alburga sun hada kai Haruna Umar da Idris Kaltume suka hada kai suka sayar min da suka sayar da wani fili na a wani mutum mai suna Latar Dari maji da hadin waja wanda wannan sayarwa mun bijiddiginta
kafin mu yi nisa.
Na'am.
Waɗannan mutane dun mai matsayin su ne?
Eh to shi dai alburga tsohon ma'aikacin lon ne, Idris Kaltume ma'aikacin lon ne, Haruna Umar ma'aikacin lon ne, su suka murda suka sayarwa Latar Dari maji da hadin waja fili na da suka sayar masa. Ina zaune a gidan haka baka cin ni wani ka sai da filin ka ne ce a ya aka mun ga ana gini a filin ka ana gini ce naje naga ana gini a ranan na kai kotun alkali Sani ta fanta mi na sa alkali Sani kotun su dakatar da wannan gini muka ci gaba da hira a gaban sa
kafin mu yi nisa ma a wannan hira bari mu ji shin filin nakan na a ina yake kuma mai girman wannan filin ya kuma kai ka mallake shi?
Yawwa filin nan na saye shi a hannun Yariman Gwana hakimin Taura shi ne ya sayar man da wannan fili mai kafa 200 tsayi fadi 180 na sai wannan fili da shekara 9 muka fara hira suka zo suka bace sun mallaki fili wai gwamnatin jihar Gombe mai adalci suka ƙarya da shi suka ce ya karbi fili a hannuna ya baiwa Haruna Umar. Haruna Umar ya sayarwa na taddar maji dadin waje wanda wannan abu ba gaskiya bane.
Wannan fili yana daidai ina ne?
Filin nan yana yamma da Buhari Kwata dab da bakin kwari shine karshen yamma kofarsa tana kallon kudu.
Wato dai wannan anguwa ta masu hannu da shuni ta cikin garin Gombe kenan.
Kware da gaske anan filin yake. Wanda tun ma ba sa hannu da hannu ba su damu da Gumba. Dan babu gida ba gini ba
kowa. Amma nan ne ake kira GRA inda Turawa suka zauna.
Kware da gaske GRA ne. To da guri ya dadi suka zo suka sayar wa majidadin waje da fili. Na kai kara muna buga shari'a shekara uku da majidadi.
Wato yanzu bari mu je daga nan da ka ji an ga mutane ana gini a filinka ka kai kara sai aka fara shari'a ya aka
kai. Ko ta dakatar ana shari'a muna shari'a har shekara uku a gaban wani alkali wanda yake can daura da Maiduguri hotel hotel dinsa sunan adaran dinsa ma na ta haiko tatin shine kotunsa yaya Ambakar saboda nuna cewa in kama wata kafa suna ganin suna da gaskiya suka je suka hada da cibjoji daga obiyin cibjoji ake turo lauyoyi wai suna wakiltar mai girma dan kwamba mai adalci wanda kasa yi da adalci shi bai san ana wannan abu ba amma shi a tura cewa wannan lauyoyin gwamna ne suna wakiltar gwamna wai gwamna ya karbi hannu a fili a hannuna ya baiwa Haruna Umar Haruna Umar ya sayarwa natal dari majidadin waja to muna wannan shari'a da suran haka ni kuma na san gwamna ba zai aikata wannan ba amma ana dodorudo da shi akan gwamna ne yake shari'a da ni dinnan da kake gani wa gwamna ne yake shari'a da ni wanda ni na san gwamna tsakanin yadi sai dai alheri sai dai addu alheri
wato suna nufin gwamna ne yake son
kiyi gwamna ne yake shari'a da ni a yanzu maganar da ake yi da gwamna muke shari'a za a zo da lauyoyi daga ofishin cibjoji da kansa yake turo lauyoyi su tsaya wai a madadin gwamna suna shari'a da Alhaji Adamu Muhammad akan fili na wa gwamna ne ya bayar ni kuma na ce nawa ne gwamna ya karba a hannuna ya bai wa Haruna Umar Haruna Umar ya sarwa na taldari waje dadin waja saboda haka suke turo lauyoyi suke tsaya wa gwamnati akan wai tarinka da gwamnati wanda an san gwamna bai san wannan ba
mu dawo ci gaba da wannan shari'a da yadda take kana ci gaba da ba mu labari yadda aka yi tafka wannan shari'a a kotu a tsawon shekara uku
kware da gaske muna kotun Suleiman Yaya muna shari'a na har tsawon shekara uku ina da lauya Sunday din nan wani abu mamaki wanda aka siro filin na kawunsa ne amma Sunday tsaya mu tsakani da Allah muna bugawa dan ko yanzu mutum yake zo dauki Sunday akan tsaya masa yaran nan sai dauki domin yana da alaji yace Alhaji Adamu nace na'am yace karka ji an ce wannan mutumin da kake kara kawuna ne ai ba shi ya dauke ni aiki ba kai ka dauke ni saboda haka zan maka aiki tsakanin na da Allah
kana ci gaba da ba mu labari na me lauyen nan kace ya faɗa maka
wato lauyen nan sai ce Alhaji Adamu nace na'am yace kada muna cikin shari'an nan wani zo ya ce maka kana shari'a da kawuna zan zalunce ka saboda haka kai ka tsaya tsakaninka da Allah kawai akan ni amana ka bani kuma shi kawuna bai neme ni ba kai ka neme ni saboda haka ni zan maka aiki ne tsakanina da Allah kada wani zo ya ce da kawuna kake shari'a hankalin kai tashi nace to babu laifi ana nan tafiya sai ya ce min yaje ya samu kawunsa sun tattauna da shi akan sai hada mu da shi in roke ni alfarma sai filina zan daure in sayar masa nace ito ka san ni ina da yan uwa ne ma amma duka dai ba zai gagara ba a matsayin na dauke ka aiki ka nemi alfarma gona ba zan gagare ma ba in yi bukaci fili in akwai halin sayar masa zan yi sayar masa in ko babu hali shikenan mu je mu ci gaba da shari'a Allah zai goyi ba mu gaskiya saboda haka muna nan muna ci gaba da shari'a karb sai lauya barista sonda sai yace mun Alhaji Adamu yace te na gano wani abu da ban gano ba a wannan shari'a yace menene barista yace filin nan naka da muke shari'a takaddun da suka ce gwamna ya ba su hannu da hannu akan sun mallaci guri to sun sai da gurin ta shekara biyu tukunna wannan daddin takaddin yazo kaga wannan abu ba gaskiya bane ya za a ce ka sayar da abu kuma ga ka sayar da shi ba rawar can kuma wata takaddun mallakar ka bana suka nuna kaga akwai wani abu akwai wata kwana wacce ba a gane ta ba shikenan nace tabarata ba damuwa yace amma a madadin wannan zan hada ka da shi kauna ku daidaita domin roke ka in akwai hali ka janye wannan yara'a shi kawuna kuma kuje ku daidaita akan magana fili in yana da bukatar fili amma ni wannan abu da na gano na san akwai wani abu wanda ya faru kafin wannan sai nace kana ganin haka zai yi ba matsala yace a ba wani matsala ai aiki ka dauke ne kuma in na gano inda zai zama mafita tsakani na da kai to inda baka shawara wata killa in ka bi wata killa shi zai mai alkhairi gaba da nace to ba damuwa sai ce yi buga masa waya kawo yace yace a madadin maganar shi har'a da kuke da Alhaji Adamu ni ina ganin mu haɗu da ni da kai da shi ku yi satala a wannan shari'a Alhaji Adamu ya janye wannan ƙara zan roke shi in ya janye wannan ƙara kai kuma ka sai filin sa ka biya shi in ma akwai wani abu da ya dawo ne a shari'a ka rage masa ya roke ni akan haka ya nace to ba damuwa ai ni a matsayina na musulmi in kai min haka to ina ganin mafita dai ake nema to a ƙarshe dai da ya shawarce ya ce sai ya shawara da ya shawara da ƙarfi ya ce ya wuce mu gaba da hira to duk karfin sa da gadara yanzu ya kara kusan biyar miki yayi yunkurin ya je sai da filin ma a kotu tace masa a raja da mu san yayin kiran sunna afir kuma ya dauka kara kuma za a ci gaba kuma ni yanda in dogara ga Allah haka nake ganin dan kwamba ba zai karbi fili a hannuna ya bai wani ya sayar musu ba ni na tabbatar da wannan dan kwambo zai karbi fili a hannuna ya sayar musu ba
idan Allah ya kai mako mai zuwa zamu kawo muku sauran tattaunawa da wannan fili da Alhaji Adamu Muhammad yanzu madadin Nasiru Adam Ali Kaya ni Sirfil Hashim Umar ke cewa sai wani mako idan Allah ya kai mu kasance lafiya
To yanzu kuma ga Jummai Ali da labaran duniya a manfa'a ta kaice.
Jiya Lahadi yan kasar Mali suka yi zaben fidda gwani na shugaban kasa. An gudanar da zaben ne cikin tsauraran matakan tsaro domin dakile duk wata tarzoma. Yan kasar na Mali sun yi zaben ne tsakanin ko su sake mai da shugaba Ibrahim Boubacar Keita akan wani wa'adin shekaru biyar. Ko kuma su mai gurbin sada Sumaila Sise. Ana ci gaba da kida kur'un a wasu rumfunan zaɓe 23,000 bayan da aka kammala zaben da misalin karfe 7 na maraice. A zagaye na farko na zaben da aka yi shugaba Keita dan shekara 73 ya samu kashi 42 daga cikin 100 na kur'un da aka kada tsakanin 'yan takara 24. Idan aka kwatanta da kashi 18 daga cikin 100 na kur'un da Sise dan shekara 68 ya samu wanda shugaba Keita ya doke a zaben da aka yi a shekara ta 2013. Zagaye na farko na zaben ya fuskanci hare-haren da aka dora laifinsu akan 'yan bindiga masu ikirarin jihadi ciki har da waɗanda aka danganta da kungiyar Al-Qaeda da kuma ISIS. Da kuma ta zo makabilanci da ta tilasta aka rufe ɗaruruwan rumfunan zaɓe. To amma kuma duk da matakan tsaron da aka ɗauka an kashe wani jami'in zaɓe a yankin Timbuktu da ke arewacin ƙasar. Aka kuma ƙona wani rumfan zaɓe kamar yadda wata ƙungiyar nazarin zaɓe mai suna Citizen Observation Pool of Mali wadda take da masu lura fiye da 2000 ta bayyana. Haka kuma kungiyar ta ba da rahoton aukuwar wasu al'amura a jiya Lahadin. Masu zanga-zangar kin jinin nuna bambanci sun fi masu zanga-zangar ganin kasar Turawa zalla da suka yi gangami daura da fadar shugaban Amurka ta White House jiya Lahadi a yayin da 'yan sanda suka raba tsakaninsu.
Tumar saurari da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gabaɗinsa sai kuma da hantsi mu sake shigowa yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma Jummai Ali da takaitattun labaran duniya da CD wanda ya haɗa mana sautin da injiniya mu na wannan lokacin Greg Bones ni Ibrahim Almasihu Garba ke cewa sai kuma da hantsin.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.